بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci muna yin lahadi 17 ga watan jumada sani hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama 1442 a watan turawa muna 31 ga watan 1 shekara ta 2021 Allah ya kaddara mana zama a wannan masallaci na Muhammad Tasi'u Foundation dake Bariki GRA Gumel dan ci gaba da karanta littafin sifatus salah a sifatus salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbir ila at-taslimi ka annaka taraha sifat sadar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da takabbara zuwa sallama kamar kana ganin sallah rubutun marigayi a Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya damta shi kan darasi na 33 shi kuma ci gaba ne da addu'o'i da kuma azkar da ake faɗi a cikin sujada da sallolin farilla da nafila mun karanta fatu'a ta farko ko zikiri na farko da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake yi subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la sau uku wani lokacin manzon Allah yana yi da yawa har ta kai tsawon ruku'un da yayi ruku'un da ya kai tsawon karanta suratul baqara nisa'i da ali imran yau za mu tashi akan zikiri na biyu wanda malam yace ya zo ne a cikin ingantaccen hadisi shine fadin subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi kamar da nan wancan faci so kawai kari wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi salasan shi ana fadi shi ma sau uku zikiri na uku shine wanda imam muslim ya rawaito da abu awana subhunun قدوس رب الملائكة والروح وانا شي ما من وشي شي ا cikin azkar na ruku'u ko ana yin sa a ruku'u ana yin sa a sujada wadancan biyu na farko kusan bambancin su da na ruku'u wancan abin wannan a ala ko na sai zikiri na hudu ila subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir li subhanaka allahumma sarki ya tabbatar maka ya allah rabbana ubangijinmu wa bihamdika haka godiya ta tabbata a gare ka allahumma ghfir li allah ta gafarta mi wannan shi ma mun wuce shi a ruku yace wa kana yukthiru minhu fi ruku'ihi wa sujudihi manzon allah sallallahu alaihi wa sallam yana yawaita fadin wannan zikirin subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir li yana yawan fadin shi cikin ruku'u da sujada ya ta'awwalul qur'an yana bin umarnin alqur'an fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba da ka wadannan suna alkar guda hudu wanda suna da sauki wajen fadin su so dai subhana rabbil a'la ko subhana rabbil a'la wa bihamdihi ko subhun quddusun rabbul mala'ikati wa ruh ko subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir li sanabiyar shi ma yazo ne a cikin sahih muslim haka abu awana shi ma rawato da nasa isnadin allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu أنت ربي سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين جيني متين يا فلاك مصابا ذكري أوجا وسوء اللهم لك سجدت يا الله أجريك لك سجدا وبك آمنت دكينا إيماني walaka aslamtu a gare ka nake meka wuya wa anta rabbi kai ne ubangiji na ya allah sajada wajhi fuskata ta yi sujada ta kaskanta lillazi khalaqahu wa sawwarahu ga wannan da shine ya halitta fuskar ya suranta ta ma'ana ya fitar da ita a yanayin da take fa ahsana suwarahu kuma ya fitar da kyan suranta Allah ne ya tsaga fuskokinmu kuma ya fidda su a tsari da yake shine mafi dacewa da ya kamata a wa fuska yanzu ka dauki tsayuwarka na dan adam duk wata fuska da ka dauka ka dora a gurin zaka ba za ta dace duk fuskar abin da take burge ta dauki inda sare ta ka fuskar ko daidai kanka ka dora fuskar a gurin za ka sai ta yi maka bambaro kai ko kuma a hancin ko a fuskar ka ka canja abubuwan da suke hancin mana inda yanzu bakin ka ya koma gurin hanci hancin ka ya dawo gurin baki sai kaga abin yayi bambaro kai ko idan ka ada da shi sai tun baki baki ya koma sai tun inda idaninka yake za ka ga sai kaga abin ya fita maka bambaro kai dan haka to Allah da ya tsaga halittar fuska kuma ya kyautata tsaga halittar ta wannan fuska din alladhi qala alladhi khalaqahu wa sawwarahu fa ahsana suwarahu wa shaqqa sam'ahu sai sujada ne ga ubangijin da ya tsaga jin da yake jikinta ana fuskar akwai kunne a jikinta ko to ubangiji shi ya tsaga wannan jin da yake fuska wa basarahu ya tsaga gani fa tabarakallahu ahsanul khaliqin sarki ya tabbatar ma ubangiji ko albarka ta tabbata ga Allah ubangijin halitta fa tabarakallahu ahsanul khaliqin allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu wa anta rabbi sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu fa ahsana suwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu fa tabarakallahu ahsanul khaliqin sai zikiri na shida allahumma ghafir li dhanbi kullahu wa diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu allahumma ghafir li dhanbi ya ubangiji ka gafarta zunubaina ka kankare zunubaina kullahu baki dayan shi allah ka kankare zunubi na baki dayan shi wa diqqahu allah da dan mitsin ciki ko dan karamin ciki allah a kankare shi a yafe shi wa jillahu da babban shi mana duk kurakure na duk zunubaina kanana da manya allah a yafe su wa awwalahu wa akhirahu na farko da na karshe Allah a kankare zunubin a kyale shi wa alaniyatahu wa sirruhu da wanda ne a bayyane da wanda ne a koyi Allah madaukakin sarki a gafarta shi wannan a cikin sujada inda bawa ya fi kusanci da ubangijin shi za ka ga wannan kamar addu'a ce ta fi yawa a cikin shi ba zikiri ba roko ne kuma Allah ya taimake ka a karba za ka ga kamar babu zunubin da zai saura a tare da kai Allahumma ghafir li dhanbi kullahu Allah ka gafarta zunubi na baki ɗaya shi sai ya kawo maka tafsilin ga baki ɗayan yake wa diqqahu wa jillahu da babba da dan karami wa awwalahu wa akhirahu tun zunubi na farko har zuwa zunubi na karshe wa alaniyatahu da wanda ne a fili mutane sun gani sun shaida wa sirruhu da wanda shi kai kadai ka gani ka shaida ubangiji Allah akan kare wannan zunubin Allah ya yafe shi Allah ka yafe mana sai zikiri na bakwai ina Ibnu Nasr wal Bazzar da Hakim su suka rawaito hadisin Imam Hakim ya inganta hadisin kuma Imam Zahabi ya kawo hadisin ko Imam Al-Albani yace yana da shawahid wanda ya kawo a cikin babban littafin nashi sai yake cewa sajada laka sawadi wa khayali wa amana bika fuadi wa abu'u bi ni'matika alayya hadhihi yadayya wa ma janaytu ala nafsi wa abu'u wa abu'u wa abu'u bi ni'matika alayya hadhihi ko abu'u laka bi ni'matika alayya hadhi ga wanda suke kallanta akan screen ko eh nayi kokarin tantance lafazin shine dalilin da yasa na karbi kofin littafi da zaka yi uwana yi ta dudubawa kafin mu fara karatu haka yazo a nuskar shi wacce take cikin shamila amma dai a cikin asl din abu ulaka bi ni'matika alayya in na fasara zamu ji bambancin ko hadhihi yadaya wa ma janaytu ala nafsi sajada laka sawadi Allah ubangiji gabaki daya na ina sujada a gare ka ko kuma sawadi ya zamanto idanu Allah idanuna suna sujada a gare ka wa khayali hada khayal ine tunani Allah baki daya na da tunani na muna sujada a gare ka wa amana bika fuadi haka zuciyata tayi imani da kai abu ubi ni'matika alayya ina tabbatar da ni'imominka a kaina hadhihi yadayya wannan hannaye na ne suna sujada suna kaskantuwa a gare ka wama janaytu ala nafsi Allah ina tabbatar da duk abin da na tsokano wa kaina ko laifin da ne a kaina ubangiji na tabbatar da shi Allah madaukakin sarki a yafe shi sai zikiri na takwas subhana dhil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azama wannan ita ma mun wuce shi a baya ko subhana dhil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati wa hadha mala yace wannan zikirin na takwas wa ma ba'dahu da duk azkar da zasu zo kana yaquluhu fi salatil layli manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana fadi shi ne a cikin sallolin dare da haka masu sallolin farilla an kare nasu wanda suke yin sallolin dare sune za a samu kari a cikin nasu ko dan haka na tara wanda shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake yi na farko a dare shine wanda Imam Muslim da Abu Awana suka rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa subhanaka allahumma bihamdika la ilaha illa anta in yayin sujada sai sai sarki ya tabbatar maka ya Allah godiya tana tabbata a gare ka babu abun bautawa da gaskiya sai kai subhanaka allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta allahumma ghafir li shine na goma ko allahumma ghafir li ma asrartu wa ma a'lantu Allah ka gafarta min abinda na koye da abinda na bayyana Allah din laifin da na koye ko na bayyana ubangiji Allah ka yafe ni shi wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na fadin su cikin sallolin dare na komai tsallake ne na na okay la ilaha anta ya tsallake illa eh to he ka gyara na dauka namun dai mai kuskure saboda masu saurare ko subhanaka allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta mala yana cewa nasu an tsallake illa din masu irin kafin su akwai illa kenan sarki ya tabbatar maka ya Allah haka godiya tana tabbatuwa a gare ka babu abun bautawa da gaskiya sai kai na goma da muke magana akan shi ne allahumma ghafir li ma asrartu wa ma a'lantu allah ka gafarta min abinda na koyi da abinda na bayyana zaga azkar da na dare kenan wanda Allah hore musu tashi kamar ba wahala kenan ko subhanaka allahumma bihamdika la ilaha illa anta allahumma ghafir li ma asrartu wa ma a'lantu kana da azkar guda biyu kenan ko sallama ta farko ka rike subhanaka allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta sallama ta biyu allahumma ghafir li ma asrartu wa ma a'lantu sai zikiri na 11 wanda wata kalmi da yake da tsawo kuma shi ma ya shafi karatunmu na al-adabul mufrad na wannan sati din ko Imam Muslim da Abu Awana sun rawaito Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa ja'al fi sam'i nuran wa ja'al fi basari nuran wa ja'al min tahti nuran wa ja'al min fawqi nuran wa an yamini nuran وعن يساري نورا وجعل أمامي نورا وجعل خلفي نورا وجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا يعني اللهم اجعل في قلبي نورا الله تسني حسكي أتكن زوجياتا وانا معنا إذا مدن الله صلى الله عليه وسلم يأيس جدا وانا مكرا جانا الأدب المفرد هنا باين يأيس اللر تراويه ويأيس اللر تهجدي ya koma ya kan rimtsa idan Bilal ya sanar da shi an kirawo sallah za a shiga to idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya miƙe ya yi raka'atul fajri to anan yake fadin wannan addu'ar kafin ya shigo masallaci wannan kuma a cikin sujada ta sallar dare anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke wannan addu'a da haka wanda Allah ya hore mahi ya tashi sai roƙi haske a wuraren da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya roƙa Allahumma ja'al fi qalbi nuran Allah ka sanya haske a zuciyata wa fi lisani nuran Allah ka sanya haske akan harshe na ya zamanto gaskiya ce take fita daga kwadan harshe wa ja'al fi sam'i nuran haka kunnuwa na ka sanya haske ya zamanto hasken shiriya da kalmomi masu kyawawa masu daɗi su kunnuwa na za su ji su saba da su kuma su saba da jin daɗin su waja'al fi basari nuran Allah ka sanya haske a idanuna waja'al min tahti nura Allah kasa da ni ka sanya haske ma'ana ta kasa na Allah ka sanya haske yake babbugowa yana hayowa jikina waja'al min fawqi nuran Allah sama da ni ka sanya haske wa an yamini nuran ka sanya haske a dama da ni wa an yasari nuran ka sanya haske hagu da ni waja'al amami nuran ka sanya haske gaba da ni waja'al khalfi nuran ka sanya haske a bayana waja'al fi nafsi nuran Allah ka sanya haske a cikin raina ko a cikin ruhina a cikin jikina wa azim li nuran Allah ka girmama hasken da zaka bani wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na fadi a cikin sallolin dare ko za ka tana da saukin rikewa kawai nuran din kawai ij'al da nuran sai ka lissafa abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa akwai alqalb akwai al-lisan akwai as-sam'u akwai al-basaru ko sai kuma yace tahat sai fawq sai yamin da yasar amam da khalf ko sai kuma yace a sanya haske a cikin ransa wa a'zim li nuran wurare kusan 12 kenan ko 13 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sha 12 ko wurare 12 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake neman haske da haka sai kake lissafawa Allahumma ja'al a lokacin da za su zama doma jini da tsoka ko baka lissafawa za ka ji insha Allah daidai da daidai za su tafi Allah ya taimake mu Allah ya sanya mana haske din Muslim da Imam Abu Awana sun sake roto wani hadisin annabi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa Allahumma inni a'udhu bika Allah ina neman tsari bi ridaka min sukhtik wa min sakhatik Allah ina neman tsari daga amincewarka ko ina neman tsari da amincewarka daga fushinka mana ubangiji amincewar da kai a raina ubangiji ina neman kariya da ita kar fushinka ya hau kaina wa a'udhu bika ina neman kariya bi mu'afatik da afuwarka min uqubatik daga uqubarka mu'afa shine kai laifi ubangiji yayi afuwa kuma baya buƙatar ya tona wannan laifi din ita ce mu'afa al-afwa zunubi al-afiya shine ubangiji ya baka lafiya al-mu'afa ubangiji ya kauda maka kai akan zunubai ya kauda kanka akan mutane ya kauda kan mutane akan ka akan abin da baka so mana ubangiji ya dauke tunaninka kar ka cutar da al'umma ya dauke tunanin al'umma akan ka kar su cutar da kai shi ma ya kauda maka kai kan laifukan da kai ba zai kama ka da su ba to ubangiji ina neman tsari da afuwarka mu'afatik min uqubatik daga uqubarka mana ubangiji kada a yi amun afuwa ta zamanto ta lalace wanda uquba za ta biyo bayanta ubangiji in amun afuwa an kauda kai to ina ruko da ita kada uquba ta biyo bayanta wa a'udhu bika ubangiji ina neman tsari minka daga a'udhu bika Allah ina neman tsari da kai minka daga kai din yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana neman tsari ga ubangijin shi agun ubangijin sa kuma daga ubangijin nashi mana amincewar da ubangiji ya mashi da alfarma da ubangiji ya mashi da duk alkhairai da ubangiji ya bashi to yana neman tsari da wannan abubuwa da mana su ne abubuwan tsari su ne garkuwar kuma daga abin da Allah zai iya saukarwa akan shi wanda baya su mana abu na ubangiji ne in ka ganka cikin falala da alkhairi wani abu ne daga Allah madaukakin sarki zai iya juya wannan alkhairin ya koma ba alkhairi ba to yana neman tsari da alkhairan da Allah ya bada ma'ana ya rike alkhairan kuma ubangiji kar ya bari abin da ba na alkhairi ne zo ba sharri daga Allah ne alkhairi daga Allah ne to ina neman tsari na rike alkhairin da ka bani ubangiji kada abin da ba alkhairi bai karasu zuwa gare ni wa uzubika minka la uhsi sana'an alayka Allah ba zan iya kididdige yabo a gare ka ba mana ina dai yabo ne ba zan iya kididdigewa ba tunda ba zan iya kididdigewa ba anta kama asnaita ala nafsi kana nan kamar yadda kai bukanka sai ka hutar da kanka la uhsi sana'an alayka anta kama asnaita ala nafsi Allah kana nan kamar yadda kai yabo a gare ka ina ga sune karshen addu'o'in wanda ake a sallolin farilla da wanda ake a cikin nafilfili na dare kuma akan su zamu kwana wanda muka faɗa zaman tawar alkhairi ubangiji Allah amfane mu da shi wanda yake akwai fuskure ubangiji Allah nuna mu da mu gyara mu yi aiki da abun da ya dace na'am kamar yayi karan ko na'am da yake an yi yaye mahaddata alqur'ani a masallacin to kusan dukkan lokaci na mai yawa yana wannan gurin ban samu damar duba ba muna tashi kuma Allah ya jarraban da ciwon kai har kusan sai bayan la'asar na iya fara duba abin da zan duba shi ma haka a tsaye haka aka duba shi to dai muna fata Allah ya sa mana albarka ciki inda babu cikakken shiri kurakuran da muke ciki Allah ubangiji ya yafe mana shi na ga da yafi alkhairi akan a ce a zo ba a yi ba gara ko mai kankanta a ce an yi Allah madaukakin sarki ya samu shi albarka tambayoyi assalamu alaikum mala idan mutun ya kai ruku'i ya ce Allahu akbar shi kuma liman ya ce sami Allahu liman hamida ruku'in sa tai mana sun yi kiliya da lima matsawar baka samu liman a cikin ruku'u baka samu ruku'u har kai da kanka in ka je ka ji kayi shakku ka samu ko baka samu ba kirga akan baka samu ba da amma yuri buka ila ma la yuri bu in ka tabbatar ka samu liman ka tabbatar ka samu liman Allah ya samu dace assalamu alaikum Allah ya mayar da malam gida lafiya amin malam mutum ne yana jin sallah sai sallar sa ta baci sai ya janyo wani daga bayan sa to shi kuma wanda ya janyo bahi da cikakkiyar sallah malam ya za a yi shi wanda aka janyo din ya tabbatar har yanzu da tukunna ma misali shi liman baya janyo mutum ba idan limanin sallar sa ta baci ya tafi sama na ai su ma mai sun san me yake ciki ko misali mutum liman yana nan gurin sai ya buko fa ya fice ne kuke jiran sai dawo so wanda ya fita tantanta da ya ja sallah sai ya wuce ya ja sallah kuma da take hikimar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ba safar da sallah sai sai liya nemin kunqulul ahlali wan nuha su zo dabdani mutanen da suke da tunani da kaifin hankali mutanen da suke da hankali na addini da nutsuwa su zo daidai da ne su tsaya yasa ake cewa da'irar da liman yake saitin su ya zama to qulul halli wal aqd mutane ne masu hankali masu tunani masana sallah su ya kamata su tsaya a bayan liman so idan su ne suka tsaya a bayan liman sai za a samu mutumin da sanarsa bai cika bai zo kutso shi ba cikin har ya wuce kuma liman ya dawo shi so wani lokacin muna kaddara tambaya mu tambaye ta dan kar dan mu hada kanmu ko amma mu kaddara ta faru liman ya zo sallarsa ta bata arka ta wanda kuka jawo raka'a da ɗaya ne kuka kalle ya wuce ya za ku yi ko kuna da raka'a hudu yana da raka'a daya sai ayyaya sai ku jirahi ko kuma ku yi tabunsa yana karawa kuna karawa lokacin da zai kare yana da kuna da bakwai yana da hudu ku idan an kaddara shi aka ki dawo din kuma wata kalli ne zai iya sallar ko ba za ku iya ba to duk wanda sallarsa ta cika raka'a hudu sai ya zauna sai ku yi ta jiran liman ya yi ta kawo tsaron sallolinsa in ya kare ya cika tasa hudu in ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi kuma ya fita assalamu alaikum wa rahmatullahi dan ba za ku yi sallama ba kafin liman ya yi sallama amma wannan kaddarawa ake kamar zai iya faruwa a duniyar hankali bai kamata a ce haka ya faru ba in dai liman ne zai yi sallah da jama'a to ta za a yi wanda bai samu sallah ba kuma da yake to safin baya 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 har yanzu sai liman a jawuri yana da matukar wahala Allah ya samu da shi assalamu alaikum malam da fatan kana lafiya Allah ya karo wa malam lafiya amin malam dan Allah ya kamata ana shiga kauyuka ana wayarwa mutanen mu na kauye kai a game da yadda ake wankan gawa da wankan tsarki da kuma alwala to insha Allah ta'ala ya kamata ka tsara hanyoyi da gunda kake ga ya dace kai duk tsare-tsaren da ya kamata insha Allah za a yi din kuma fa ƴan uwa da yawa da na tabbatar suna shiga kuma suna iyaka kokarin su akwai da yawa cikin uwan da ko juma'a ma ba sa yi sukan tafi kauyuka ne don fadakarwar yin sallah tare da mutanen kauyukan da kuma fadakar da su sai dai ba za a ce ya wadatar ba duk wani guri da ake ga yana da buƙatar a kai mai dauki da gudunmuwa ta musamman idan an tsara abin insha Allah za a samu ƴan uwa da za su bada lokaci kuma su je a yi abin da ya dace din Allah ya sa mu dace Assalamu alaikum malam Allah ya kara maka lafiya da imani da mu baki daya Allah ya kara mana baki daya Malam idan nayi sujada zan iya yin addu'a da Hausa zaka iya idan baka iya da Larabci ba Assalamu alaikum Allah ya kara malam lafiya da ilimi da duk wani musulmi ga baki daya Allah ya kara mana baki daya Malam dan Allah menene hukuncin mutumin da ya san abu ba kyau kuma yake aikatawa idan an yi magana ya ce Allahu Ghafurur Rahim Allah Ghafurur Rahim ne to al-ittika ala si'ati rahmatillah ko wasu malaman sukan ce irin wannan sune masu dogaro akan fadin rahamar ubangiji to dogaro akan fadin rahamar ubangiji ita ma wani lokacin barazana ne akan imanin ubangijinka afa aminu makarallah fala ya'manu makarallah illa al-qaumul khasirun mutane sun aminta da tsarin ubangiji Allah ya ce ghafurur rahim mutane sun aminta kenan ghafurur rahim zai musu gafara ne duk wanda ya gamsu 100% lalle Allah zai masa gafara wannan alama ta wannan mutumin asararre shi dan haka mutum ya yadda a zuciyarsa duk girman zunubi Allah zai yafe amma kada cewa duk girman zunubi Allah zai yafe ko bai baka damar kake aikata zunubi din idan zunubi ya faru ne ba yadda za a yi to sai ka dogara da ubangiji saboda kar ka cire tsammani sai ka sa a ranka wallahu ghafurur rahim sai ka turo zuwa ga Allah sai ya ce maka amma ba ka rike shi a matsayin damar kuma da zaka ki aikata zunubi ba ka ce wallahu ghafurur rahim in Allah ya ga dama sai kana aikata zunubin kuma sai ya ba zare ranka to baka samu damar tuba ba kuma ya ce wa ya ghafiru ma duna zalika liman yasha to kai baka hibo ba cikin liman yasha din sai ayaya sai ka ci azaba ko ko ka ci duka dan haka dai bai dace wa mutum yake dogara akan rahamar ubangiji kuma ya maida ta sababin da zai aikata wa Allah madaukakin sarki sabo ai akwai kunya ka zo ka samu mutum a kofar gida kawai kana sare mai bango sai aya daga kana ta sare mai bango kace ai na san kana da kuɗi to ai ka wara ka dinin zamu ko to ka wara ka dan ina da kuɗi kawai kai ta sare mai bango dan ina da hafin zunubi kuma kai ta mun zunubi bai kamata ba gaskiya Allah ya sa mu dace malam ina shayarwa lokacin Ramadan duk ranar da nayi azumi sai nayi rashin lafiya da kyar nayi guda shida yanzu kuma ina yin ramuwar azumin amma ban yaye yaron ba kuma kullun nayi azumin sai nayi rashin lafiya shin malam zan iya ciyarwa a madadin azumin da ake bi na ita wannan matsalar tana cikin matsalar da muka yi ta tattaunawa da mata a satin da ya wuce a makarantar mu ta kofar arewa a littafin da Malam Ibrahim dan Sudan ya sa alwajiz fi fiqhi sunnati wal kitabil aziz mun zo magana akan wa alal ladina yuqunahu fidyatun ba'amu miski ita shahararriyar fatawa ce ta Abdullahi dan Abbas kuma shahararriyar fatawa ce da mutanen Hanabila ke amfani da su Allah dan Abbas an taba tambaye su matata tana da cikin wata 9 ta zo haihuwa kuma ba za ta yin azumi ba saboda watan 9 ya riske ta cikin watan Ramadan sai ta aita fado cikin wa alal ladina yudhiqunahu fidyatun ta'amu miskin dan haka kawai ta ciyar da miskini kuma ba ramuwa a kanta Allah dan Umar ya tadda wata daga cikin ummu auladihi tana azumi kuma ga shayarwa sai yace ki ajje kin fado wa alal ladina yudhiqunahu fidyatun ta'amu miskin wasu suna ganin shahararriyar fatawa ta mazhabin Ahmad ibn Hanbal hile da mai tiki da mai shayarwa idan Ramadan ya tsike su kuma za su sha wahala su ciyar kuma babu ramuwa a kansu to lokacin da muka yi karatu da yawa mata sun dan samu damuwa kuma ni ma na samu damuwa a rai da haka sai nayi alƙawari insha Allah zan tantance matsala din sai na koma cikin Ibn Jarir al-Tabari tafsirin shi kenan to nayi ta bin satin Alhamis da Juma'a ban kai ƙarshen maganganun da ya rawaito ba barantana maganar tarjihi barantana warewa ce ta inganta ba
kai na dauka kai na matsaya guda biyu. Ta farko dai shine na tabbatar za a samu malaman da suka yi fatawa akan abin, sai na yi kokarin tattara fatawar da take kafi kusanci. Sai na samu tajawar fatawa ta Abdullahi Ibrahim Abdullahi Jibrin a cikin wasu darussa da yi aka maido da su cikin kaset, aka kuma maida su littafi aka dora a cikin shamila. Sai yake cewa abin da ya dace duk mai ciki da duk mai shayarwa, idan Ramadan ya riske ta, tana iya ajiye azumi kamar mai wannan tambayar, amma za ta ciyar saboda lafiyar ta kalau, ta ajiye azumi kuma ba a dalilin rashin lafiya ba. Wanda zai ajiye azumi bai da matsala shine matafiyi, marar lafiya, tsoho mai rashin lafiyar da ba zai iya warkewa ba. Wanda suka ajiye azumi ba su da matsala, to ita ba ta faɗo cikin su ba. To in ta ajiye azumi za ta ciyar a dalilin ta ajiye azumi abinda bai kamata a ajiye ba. Haka mai ciki, idan ta ɗau ciki tana jin tsoron jaririnta zai iya faɗawa wani hali, saboda kar ya faɗa wani halin sai aka ce ta ajiye, amma tana da kafara ciyar da miskini guda a dalilin ta ajiye. Sai ce amma shahararriyar magana a mazhabin Anabila ɗin shine lalle dukkanin guda biyun za su yi ramuwa. Da haka kenan da mai cikin da mai sharwa duka za su yi ramuwa. Sai ce duk riwayoyin da suka zo daga Abdullahi ɗan Abbas wanda na fara bada a farko kenan, da kuma duk riwayoyin da aka dangantawa Ahmad ibn Hanbal, ya ce dukkanin su riwayat ne da'ifa, ba su inganta ba. To tunda ba su inganta ba kenan mai ciki, idan Ramadan ya riske ta, ba za ta iya azumi ba. In sababin rashin lafiyar a karan kanta ne, azumi kawai za ta rama ba ciyarwa. Idan sababin ajewar a dalilin yaranta ne, za ta ciyar ta rama. Mai shayarwa ita ce take da matsala a karan kanta, in ta ajiye azumi ramuwa kaɗai za ta yi. In ta ajiye ne don yaro ya samu nono ya daina kuka, za ta ciyar za ta yi kafara. Wannan dai shine khulasar abin da na fidda. To wata ƙilshin da magana ce ta malami, wata ƙil mu'asir, kuma akwai fatawa ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Ala dan Abbas ya bada ta, Abdullahi dan Umar ya bada ta. Tun a jiya na dan bude wani rubutu da zan yi wa alal ladina yuqunahu fi diyatin ta'am miskin, wata kida zaman to mun kamar journal article ne, wannan zai bani damar in tantance ina qira'o'in da aka yi akan wa alal ladina yuqunahu. Akwai ba su alal ladina yuqunahu wa alal ladina yuqawiqunahu, me fassara su, me qira'o'in, me matsayin su. Hadisan da duka aka kawo na Abdullahi dan Abbas da kuma kallon cewa tabbas sun da ifan ne ko ba da ifan bane, in sun tabbata da ifai ne fatawa ta tabbata, idan sun tabbata ba da ifai bane hayo akwai sauran aiki. Haka ne ko ba kuma ne ba? Sannan malaman da muke rayuwa a zamanin sai malaman mazhabi guda hudu dukkanin su me suka faɗa akan wa alal ladina yuqunahu fidyatun ta'am miskin. Sannan malamai na zamani mai suka faɗa, sannan menene tarjihin da mu zamu iya fita akan wa alal ladina yuqunahu fidyatun ta'am miskin? Ina addu'a ubangiji Allah ba da damar kammalawa din, watakil anan ne zan fidda tsammamiyar matsaya. Amma dai matsawar da na gamsu akan ta nake ta fatawa da ita shine duk mutumin da yake ya ajiye azumi a dalilin wani, ko duk mata, dan mata ne wanda ta ajiye azumi a dalilin wata, a dalilin ɗa ko ƴa, to za ta yi ramuwa ta yi kafara. Ta ajiye a dalilin kanta za ta yi ramuwa ne kaɗai, har sai idan an samu canji. In ba samu canji ba, wannan ita ce tabbatacciyar fatawar da zuciyata ta kwanta a kanta, kuma duk a karance-karance na ita ce na ita cin karo da ita, banda abinda na bada labari na wannan satin da ya shuɗa, kuma ya bada ƙofar yin wasu bincike ɗin. Ubangiji Allah ya mana jagoranci. Sannan in ka kalla shi ne wa alal ladina yuqunahu, wanda ake kiyasin a kansu akwai bambanci. Akwai abinda malaman usulu suke cewa al-qiyasu ma'al fariq, wanda ake kiyasin ya bambanta da ake kiyasin akan shi. Idan tsoho ba zai iya yin azumi ba aka ce ya ci da, to babu ran da tsoho zai dawo yaro ya iya ramawa. Idan aka ce marar lafiya da ba zai iya warkewa ba ya ci da, to ba za a yi kiyasin sa da marar da mai shayarwa ba da mai ciki. Dan marar lafiyar da aka tabbatar ba zai warke ba, to wace rana zai warke rama azumi? Babu, zai ci. To amma idan ka ce mai ciki za ta ajiye a dalilin cikin ta, kai kiyasin ta, to ai akwai ran da za ta haihu. In ta haihu uzurin ya wuce. Idan mai sharwa ce za ta daina sharwa kuma uzurin ya wuce. Sannan da muka tattauna da matan sai muka ma gano cewa idan aka karɓi wannan fatawar ta zauna, wannan matan namu na nan akwai wanda za ta yi shekara 15 ba ta yi azumi ba. shekar haida za ta yi saboda ran da aka yi ta gidan miji za ta yi ciki ramadan zai riske ta tana da ciki ramadan biyu baya tana da ciki kanta yayi ko tana yayewa ta samu wasu shekara so kaga idan mai aihuwa ce ajere sai an ji aihuwa biyar ake fara samun dan tazara so wannan biyar din da za a yi kenan duka azumin da zai zo ciki ko da shayarwa to kenan duka ba azumi kenan a cikin su idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai wa mata huduba yace ku yi sadaka naga kuna da yawa a wuta me yasa yace kake kira munaqisatu aqlin wa dinin sai yace ɗayar ku tana jinin haila rabin shekarunta ba ta yin sallah so idan za a ce mata naqisatu aqlin wa dinin saboda ba ta sallah kuma yake ta wuta ƙara da shekara 10 ba ta azumi
ai
abin kamar ya ƙara wannan ita ranke dade azumin watan ramadan kwana 15 ba ta yi sallah ba kwana 30 tana ba almajiri abinci kawai hikin an wuce ai naqisatu aqlin din da dinin abin kamar karuwa zai yi mutuka da gaske to amma dai wallahi ta'ala alam bincike ne tabbatar da abin da za a tsaya a kansa insha Allah ta'ala assalamu alaikum Allah ya kara malam lafiya satin da ya gabata wani yayi tambaya dangane da fitsarin kare inda malam ya ce abin ciko ya wunkare najasa ne ko ba najasa bane sakamakon binciken da muka yi mun samu riwayar hadisi inda kare ya sha idan da kare ya sha ruwa a kwanan ɗayan ku ya wanke sau bakwai na farkon ya sa ƙasa kuma malam Abdul Ghani ya kawo hadisin ƙarƙashin kitabu tahara cikin Umdatul Ahkam wannan ya nuna yawunsa najasa ne mun dan tattauna da yawancin a wannan rana ya ce ko ba mun ta hadisin ba idza walagha alqalb fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an ulahunna aw ukhrahunna wata riwayar ulahunna bitarabi idan kare yayi lallagi a abin shan dayan ku ya wanke shi sau bakwai na farkon ya sa kasa a ciki so idan kare yazo ya sha bai lallagi ba wannan hukuncin za a yi ko ba za a yi ba da mai lallagi wai wannan salsal din harshe ko sai an yi wannan salsal din dan ne mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take in ba haka bai babu wannan matsala sai lokacin da yayi wannan dal din anan ne matsalar take kuma ya ce a cikin makayi idan yayi a rigar kafa ita ma haka hukuncin yake so akwai mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da manzon Allah ya yi magana in ka kalle ta a da'irar akwai ilimi mai tsotsar yawa idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum a cikin abin shan ko makayin dayan da kana da bokiti kana da kwano kana da kwariya kana da fanteka wannan su ake magana amma idan ya lahiri garka ita ma haika wanke ta sau bakwai ta farko ka saka ba Allah ya sa farashi so wallahi alam ban manta ba har yanzu dai ina da bukatar abin da zai kara tantance mun abubuwan da yake Allah ya sa da gaskiya na manta amma mai iziya ina jiya wani karatu da na manta ya faɗa dukkanin wasu dabbobi da yawun su da majinan su da karadun su dukkanin su ba na jasa bane ba na dai manta karatu masu iziya su taimaka mana zuwa rana ya tau wallahi ta'ala alam kuma magana da muka yi shine akan fitsarin ne ma ba ma akan yawun ba ko fitsarin da tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin shi karnuka suna shiga masallaci su yi fitsari a masallacin azo sallar magriba ko isha ko ta da kafara za a yi ba wanda yake son ruwa kuma na tabbatar da masallacin ku tsarki in kun wanke kafe din kuwa dai ku wanke saboda tsafta su kasa ce yasa suka zo sallah ba wanda yake bi ta kansu kuma kai ma da yawa inda kake jingina a tsoronka in kana da kariya daga kafa ya ma tsatsar a gurin wannan kuma zaka jingina a gurin kuma zaka fito kai sallah ba matsala a wannan gurin wallahi ta'ala a'lam Allah ya sa mu dace ina ga ko su ne karshen tambayoyin subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka duk da na rufe da addu'a akwai yar uwa da ta tafi asibiti a gobe za a yi mata aikin da ya kai ta asibitin tana fara addu'a a gurin yan uwa muna roƙo ubangiji Allah madaukakin sarki ya sa a yi aikin lafiya Allah ya sa a gama lafiya Allah ya bata dace kuma dai daga wannan gurin muna ƙara addu'a ga mai martaba sarki ubangiji Allah madaukakin sarki ya ƙara mashi lafiya ubangiji Allah ya saka masa da mafificin alkhairi a bikin yaye dalibai da aka yi an mega kokon bara cewa makarantar da ta yaye daliban suna da buƙatar permanent site sarki a jawabin shi ya musu alƙawarin fili ko gurin da za su gina makaranta take a cikin gandun shi to muna addu'a wanda baka zo ba gurin su samu labari a zake saka mai martaba a cikin addu'a ubangiji Allah ya saka masa da alheri Allah ya sa ta zai masa sadaqatul jariya Allah ya sa abin da zai ci gaba da ambana ne har a bayan bayan shi ubangiji Allah ya yawaita mana masu daukar alheri irin su abinda muka rasa a bangaren addini kenan wanda za su wa addini gata su yi mai abin da ya dace yau idan da dan jagaliya ne wani lokacin ga kukan wani abu yanzu ga gudunmuwar mota gudunmuwar fili gudunmuwar kaza amma islamai ya ga tana tambal 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 ai he kara da shekaru ba su samu dauki ba to inda za a ke samu wannan daukin mai martaba da manto abun koyi to in Allah da za a samu canje canje kamar waccan makaranta ita ma na ga sun bukaci fili an je an saya musu fili ne wajen miliyan ɗaya da wani abu to ya kamata duka makarantun guda biyu da sauran makarantun a samu wanda za su yi hoppasa su taimaka musu wajen ayyukan gini da ginawa da ofisoshi da komai Allah ya sa da albarka kamar wannan makarantar da suka giyaye a yau aka ba su fili wata kil inda za a samu hoppasa din madadin yaran ma suke zuwa suna dawa sai a maida ta bodin yadda za zaman to da safa suna tare da rana suna tare da yamma suna tare da daddare suna tare kuma galibin ba naman makarantar galibin su ƴan boko ne duk da masu digiri a cikin su kuma science so haka ba su a giyan za su iya horan su a boko su iya horan su akan bangaren addini din to madadin barazanar da muke da akwai yaro ya je makarantar boko karatun islamiya ya lalace insha Allah za a samu canji a cikin rayuwa din kuma tsarin da suka yi hankali zai iya karba yaro a wata guda ya haddace izu biyu ina ga abin da matukar sauki a shekara zai haddace izu 20 a shekara biyu izu 40 a shekara uku izu 30 eh baraji mutane za su iya haddace Qur'ani a wannan tsari din to suna da bukatar goyon baya da agazawa ubangiji Allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi mai martaba Allah ya kara saka da alkhairi Allah ya tukuci da gidan aljanna subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.